Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Da fatan an wuni lafiya kuma da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin wannan sabon shiri na dare a yau Lahadi, 2 ga watan Afrilu na shekara ta 2023. Kuma karo na biyu da zamu kawo muku shirin dare domin gabatar muku da shiri na musamman da aka kirkire shi don mata. Kallabi. Kafin mu kai ga gabatar muku da shirin namu, yanzu sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Wasu daga cikin dakaru kusan 200 da Rasha ta rasa tun bayan da kasar ta fara mamayar Ukraine sun mutu ne saboda dalilan da ba na yaki ba, a cewar ma'aikatar tsaron Burtaniya a yau Lahadi a bayanan da take fitarwa duk rana game da yakin Ukraine. Dalilan da ba na yaki ba sun hada da shan barasa, haɗarin ababen hawa akan tituna da kuma rashin lafiya da yanayi ke haddasawa kamar yanayin sanyi. Ta yiwu kwamandojin Rasha sun gano cewa yawan shan barasa musamman na shafar kwazo a wajen yaki, a cewar sabon bayanan. Ko da yake yayin da yawan shan barasa ya zama ruwan dare a tsakanin galiban al'ummar Rasha, an dade ana kallon lamarin a matsayin wani bangare na rayuwar soja da aka amince da shi har ma a lokutan yaki. Hare-hare ta sama da Isra'ila ta kai da safiyar yau Lahadi sun taba wurare da yawa a lardin Homs na Siriya, inda suka jikata sojoji 5 a cewar kafofin yada labaran Siriya. Wannan shine karo na 9 da Isra'ila ke kai hare-hare akan wurare a Siriya tun farkon wannan shekarar, a cewar kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Observatory Human Rights da ke Siriya. Kamfanin dillancin labaran kasar na Sana'a da ya ambaci majiyar soja ya ce hare-haren sun auna wasu wurare da ke birnin Homs da kuma yankunan da ke kewaye. Na'urorin kariyar hari ta sama na Siriya sun dakila makamai masu linzami da aka harba tare da kakkabo wasu daga cikinsu, a cewar sanarwar. Kungiyar ta Observatory ta ba da rahoton cewa makaman masu linzami sun auna wasu wuraren sojan Siriya ne da kuma na mayakan sa kai masu alaka da Iran, ciki har da wata cibiyar bincike. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin wata ganawa a yau Lahadi da takwaran aikinsa na China, ministan harkokin wajen kasar Japan Yoshimasa Hayashi ya nuna rashin amincewarsa akan tsare wani dan kasar Japan a birnin Beijing. Ya kuma nuna damuwa sosai game da karuwar ayyukan soja da China ke yi a kusa da Taiwan da kuma a Japan. Hayashi dai na ziyarar kwanaki 2 ne a China, wanda ya zama jami'in diplomasiyyar Japan na farko da ya kai irin wannan ziyarar a cikin sama da shekaru 3, yayin da ake ci gaba da samun takun saka tsakanin kasashen biyu. Hayashi ya kuma gana da Prime Minister China Li Qiang da babban jami'in diplomasiyyar kasar Wang Yi a yammacin yau Lahadi. A yayin tattaunawarsa da ministan harkokin wajen China Qin Gang, Hayashi ya buƙaci a saki wani ma'aikacin kamfanin hada magunguna da ake kira Astellas Pharma na Japan ba tare da ɓata lokaci ba, wanda aka tsare a birnin Beijing a watan da ya gabata, akan abin da ma'aikatar harkokin wajen China ta bayyana a matsayin zarge-zargen leƙen asiri. A jiya Asabar, shugaban Iran Ibrahim Raisi ya faɗi cewa sanya hijabi doka ce a Iran, bayan da wani bidiyo da ya nuna wani mutum yana jefar wasu mata biyu da basu rufe kansu ba da madarar yogurt a wani shago da ke kusa da wani birni na mabiya Shi'a ya bazu sosai. Ƙarin mata na bijirewa hukumomi ta hanyar yin watsi da sanya hijabi tun bayan zanga-zangar da aka yi a fadin kasar saboda mutuwar wata matashiya 'yar kabilar Kurdawa 'yar shekara 22 a watan Satumban bara, a yayin da take a hannun jami'an tsaron da'a bisa zargin ta saba dokokin sanya hijabi. Hukumomin shari'a a wani gari da ke kusa da birnin Mashhad da ke arewa maso gabashin kasar sun bayar da sammacin kama mutunan da aka gani yana jifar matan biyu da yogurt waɗanda uwa ne da 'yarta. Haka zalika su ma matan ana iya ba da sammacin kama su bisa saba ka'idojin sanya tufafin mata na Iran, a cewar kafafen yada labaran kasar.
Madalla. An gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa. yanzu kuma lokaci ne da zamu koma kefe guda ku saurari shirin kallabi ai sauraro lafiya
ya salamu hayya hayya salamu yan mata na zaman
tinda aka kafa mulkin Najeriya ya zo hannunmu daga mulkin Bature mata suke neman waɗannan yanci ba a ji su mazannin su ne shugabannin Najeriya su suke jewa su dauko abinda suka san ba za su yi shi ba su suke rike da mulki
wurin siyayenmu suna gan kamar in ka je su after all ka zo ka yi aure suna gan kamar why not ka ki je su ki zama gida ki yi aure
yo yaran mu na bacewa saboda shi wayan su yaran ma suka ban zuwa don yariya mace na zuwa maka school ita ke biyan school fees inta
ina yin wakokin nana yi har da na talla haka na kamfanin naka da na siyasa duka kowane yi nake
Assalamu alaikum ƴan uwana mata barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi sabon shirin da muka kirkiro da nufin haska fitila kan gudunmuwar da mata ke badawa a ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana Alheri Grace Abdul kuma bayan da mata suka samu a zaben da aka gudanar a Najeriya na ci gaba da daukar hankalin mata da masu kula da lamura a kasashen nahiyar Afirka da ma duniya baki daya wani yanayi da matan suka hanga da yasa suka yi ta gangami da fafutukar jan hankalin hukumomi da masu ruwa da tsaki bayan da majalisar dattawan Najeriya ta yi fatali da kudirin da zai ba mata kaso 35 na mukaman gwamnati kamar yadda gwamnatin kasar ta alkawarta to wannan yasa na nemi jin ta bakin wakiliyarmu da ke dauko rahotanni a majalisar tarayyar Najeriya Madina Dauda abinda matan suke kokarin cimma da wannan kudirin ga bayani da taiwa shirin kallabi
suna son a ba su kujeru na musamman da za su iya tsayawa takara a majalisun kasar da na tarayya da na jihohi akwai batun yancin zama yar kasa a sakamakon aure da kuma batun a ba su kashi 35 cikin 100 na mukamai waɗannan bukatun suna kunshe ne a kudurori biyar wato doka ta 35 36 37 38 da kuma ta 68 dokar farko kudurin samar da kujeru na musamman ga mata a majalisar dokokin kasa da kuma majalisun jihohi kudurin doka don fadada iyakar zama dan kasa hanyar rajista kudurin doka don samar da matakan tabbatar da mata a harkokin gudanarwar jam'iyyun siyasa kudurin doka don samar da sharaɗin cancantar zama ɗan asalin jiha a Najeriya da kudurin doka na ba mata kaso a majalisar zattarwa ta tarayya da na jihohi ko kujerun ministoci da kwamishinoni waɗannan su ne kudurorin da majalisar ƙasa ta yi watsi da su amma majalisar wakilai ta dawo ta ce nan gaba kaɗan za ta sake duba wasu kudurori guda uku a cikin guda biyar ɗin kuma shi kakakin majalisar wakilai Femi Bajabiya Mila ya yi alƙawarin zai yi tuntuɓa da 'yan majalisar dattawa domin su amince da waɗannan kudurorin guda uku
To Madina ta yi hira da tsohuwar ministan mata ta Najeriya Hajiya Aisha Ismail kan wannan batun inda ta fara da tambayar ta abinda ya sa su matan ba su fara neman wannan yancin ba tun shekarun baya sai yanzu ga bayanin nata
ba haka bane ba wai bamu nemi wannan yancin ba tunda aka kafa mulkin Najeriya ya zo hannunmu daga mulkin Bature mata suke neman waɗannan yancin na tabbata zaki tuna labarin su Fumilayo Ransom Kuti zaki ji labarin su Gambasawa ba sun nemi waɗannan matsayoyi a lokacin a gwamnatocin da suka zo bayan mulkin mallaka ba a ji su ba ni kaina na tuna lokacin da nake rike da National Commission for Women sannan bai zama ministry ba a lokacin Abacha yayi kokari yayi wannan gyaran kundin nan na Najeriya kuma sai da muka yi tafiya ta kilomita wajen biyar mu iso da kafa dan mu nuna musu da yawan mu muka cika Abuja bisu yi ba sannan lokacin baban gida suka fara kokarin gyara shi ma muka yi aka yi kokari lauyoyin Najeriya mata na tuna gaba ɗayan su suka zo har sai da suka ce za su fita daga cikin harkan idan ba a saka waɗannan neman matsayin ba amma ba su yi ba kuma na tuna lokacin da nake rike da ministry din mata shi ma an yi wannan kudirin ba su yi ba babban abin zafi shine mazannin su ne shugabannin Najeriya su suke jewa su dauko abin da suka san ba za su yi shi ba su suke rike da mulki kuma su suka je suka saka hannu a wannan doka ta majalisar dinkin duniya na cewa za su ba mata daga Copenhagen aka ce ko 15 Nairobi 25 Beijing 35 ai America da ta ranta ma hannu ai bate wani abu da Bature yake cewa ratification ba idan ka sa dokan duniya aka sa hannu kana da niyya amma idan kai ratification yanda Bature yake ci to ya zama dokan nan ga lawyer a gaban mu akan ka kuma ina so in sanar da ku cewa dokan yara ta duniya General Buhari yana shugaban kasashe rafta mana hannu na United Nations Child Rights Act shi kuma General Babangida yana shugaban kasa sanan shi ma president din yake president din Najeriya shi ya ranta mana hannu kuma ya ratification na sido shine dokan duniya da aka tsatsara abubuwan da ya kamata a ba mata ai ba yau aka fara ba kuma ya kamata a ce ma an fara yi musu tsanani na duniya saboda bayan sun yi sun sa hannu sun yi ratification sai suka koma akwai abin da ita majalisar dinkin duniya take kira optional protocol wanda yake idan baka yi ba za a iya sa maka takunkumi ya sun ramta da hannu duka zaka gaya muku kuma duk wannan lokacin ana bin su mata za mu je assembly za a yi magana da su za a yi menene za mu hayaniya duka amma a yau wai ƴan majalisar Najeriya wai su zauna to wannan ma 35 din ya kamata yaushe ne Nairobi ai ya kusa shekara 20 lokacin ne ya kamata a ce mun kai wannan musulmi so babu mu nema bane duk ko da yaushe mu ne nema amma a kullun aka zo zancen daya ne kawai
Hajiya Aisha Ismail tsohuwar ministan mata a hirarta da wakilinmu Madina Dauda za mu dora kan wannan hirar mako mai zuwa inda za mu nemi jin ta bakin waɗansu mata masu ruwa da tsaki akan wannan lamari. Taɓo batun harkokin ilimi a ƙasar Ghana wani lamari da ke ci gaba da ciwa mata tuwo a ƙwarya a ƙasar inda bincike ke nuni da cewa ana ci gaba da cire ‘ya’ya mata daga makaranta a yi masa aure yayin da waɗansu iyayen ma suke ƙin sa ‘ya’ya mata makaranta baki ɗaya to kallabi ya nemi sanin abin da yake janyo haka da kuma hanyar shawo kan wannan matsalar
Sana Rukayya Ismail abinda nake da shi in fadi
yo yaran mu na bacewa saboda shi wayan su yaran ma suka ban zuwa do yariya mace na zuwa maka school ita ke biyan school fees din ta wani namiji yayi do yaran mu da yawa na university ana zuwa doke su suna kwana gidan maza ne fa ba school suke ba wo mun mata ta san tana hostel ba ta wuri tana gidan namiji da safe ta zo su
ina ganin wanga shine yayi sanadi
abinda ya koma da ilimin mata kenan
ya koma da ilimin mata
baya to wani kuma nana yayi tana cikin zuwa su yariya na da ilimin da ya kamata a bata da She wani yazo yace da yaure ta sha ce ta yaure don yana da kudi take ilimin ta ya bata kuma inda ku yayin nan ku tabbata ta koda gidan miji ne ta tafi sukunta tana gidan miji tana zuwa school don ni ina da diya mace tana school ne mata aure tana zakin mijinta ta yi ciki ta fi na karbidiya tana zuwa school ta zo ta shayar da shi yo tana gidan miji ta kawo school tana aiki iPhone ta fudu amma ku yi mini gafara ba ilimi na ba wayo na ba Allah ne wanda ya kiyaye mini ta don gaskiya ina iyakacin kokari na don tun gidan na ce eh wance Allah ya ce kaza na biya. Sace da ta su hostel nace an dai ta ce hostel bai yarda.
Sunana Hasiya Musa. Wurin su yayin mu suna gan kaman ka je su after all ka zo kai aure. Suna gan kaman why not ka ki je su ki zama gida ki aure. Suna gan kaman ko kin je su ko kin kai gaba so na mace an ce ko kin je su ko kin kai level nawa kin aure. Sa suna gan why not ta yi aure ta zama da zuwa sukunta.
To amma kin ga da cancan ya musukun ma ba su su. Amma daga bayan lokacin da ake wayewa duka shiga aji class ce ga kaman mata na dan yawa kan maza. Amma yazo kasa
sometimes peer pressure ne.
Tace peer pressure ya manan shi.
Tana gan kaman doke ni da abuyana ni na zuwa su abuyana ba ta zuwa su. Tana gan kaman abuyana na end day wata fini. Why not ni ma in drop out from school. Zuwan koya yanzu yi aiki na take sometimes ba koya aiki ba kinga maybe waron su mazaje ke ba su kudi kuma waron su excuse me to say being sugar daddies yeah yawancin matan mu suna gan kamar na je school ko na je level 100 level 2 ko na kare ban samu aiki why not in drop out in zama gida ina gan kamar abuya nan gaba ta zuwa school every month kinga ta je Dubai tana tafiya garuka daban-daban waron su mata mu dewa suna duban kamar oh why not in bi abuya na abinda take yin ta gwada min cikin ababan da take yi ni ma in yi
wato idan na fahimce
amma abinda su ma suke yi
ba abin kirki bane don nan namiji ya kira ka doye same kai ya baka $500 ya ja ka ya kare ya rabu da kai su suna gani kamar bude do na ma babu tana gani kamar in namijin ga kira ne ya bani $100 ko $2,000-$3,000 bari in bi shi gobe ta bi shi in wani yarwanta na kusa da ita tana gani bari ni ma in bita
bar su
in bar su kuwa so ni ma in bita abinda take samun nan ni ma na bita muna yi ni ma na samu
kina ganin wannan na daga cikin masalan da yasa kun mata
ke komawa ba da mazan duka yake koma baya don suna mai shi a Kare University ba aiki mu wajen suna nan ma suna zuwa university yaran matan da kansu ke bin mazaje suke biya mu kansu school fees yo shi ne ke bidan iyayen mu su sani don me shi ki ya mace na gaban ki ba ci ba sha ta dora sani ba ki ta metan da ta samu ba ta dora ba ta metan da ta samu ba wani namiji ke bata wannan na abuyan take bata ta data da yanzu kuma su fisufin da yazo suke yi wani yaran matan no ke sponsor yan wayen su mata ta ce me kike bida na yi miki kuma ta yi mata ne abinda manta bata ta bata so shi ta bar su ta biya abuya abinda ya bari yaran matan mu da yawa suka bar zuwa su kenan kuma yo yaran matan mu da yawa na gida abuyoyi iyaye ba mu kula ba kuma mun manta kamar Allah ya tande mu wannan amana da ba
wato yanzu abinda ke faruwa duka shine kowa na gani in yayi sukun ma yace nisa kudi ake nema to bari aje sukun nemi kudi
don ko ba ta wala ba ta samu kudi
amma akwai wayanda suka yi suka ci gaba cikin rayuwa
eh akwai wadansu sun yi sukun sun game sun samu aiki mai kyau suna yi amma ba yawanci ba wayanda suka yi sukun suka samu aikin suke yi kadan ne akwai wayanda suka yi sukun kewa ba su samu aikin yi ba suna tafiya so shi wannan ne na gani bari in bar sukun ya samu miji yayi aure wannan ne bari in bar sukun asontin gida aiki yi amma yawanci mu yanzu ne suna samun waye suna zuwa suna koyan aikin annunsu amma shin kadan ne kadan kawai wanda suke in 100% ne baka samu 5% da suke koyi aiki annunsu don ilimi bude ido ne kin ganki kika ilimi makaranta laira da duniyan ki amma ilimin school duniya kadan ne amfani mu muci shi duniya
ilimi mata ya koma baya saboda masulolin da kuka bayyana ga yanzu ya zamu yi mu samu
wanga abinda kika tambaya ya fito ga mu iyaye don mu duba yon dai masu saulare suna ji yaran mu dake taso wannan tun gida mu buna ba su ilimi gargajiya da iyaye mu da ilimin musulunci da aka rene mu da shi muna renon yaran nan tun gida kuma ankalin mu na kansu makaranta ko da sun je su ku yaro ya gane kaman kaza ko kaza
karfafawa iyaye mata guyuwa wurin sa yaran su su
kuna da amfani don mu ma mun ga amfanin su
na zama kallabi tsakanin
Daya daga cikin fannonin da mata suka yi fice a jamhuriyar Niger shine fannin waƙoƙi da wasannin kwaikwayo sana'a da ke cin kasuwa tsakanin kowane jinsi da kuma kowane bangare na duniya. Idan kika je jamhuriyar Niger kika nemi sanin sunayen waɗanda suka yi fice a wannan fanni. Daya daga cikin sunayen farko da za a ambata shine sunan Rashida da ake yi wa lakabi da Rashida alfaharin mawaka. To mun kuma dace Rashida ta bakunci shirin kallabi wannan makon.
Ina nan a Zandar nake kuma aiki na ina harkar waka. 2010 na fara waka. To waka ni dai akwai wani da ake ce mishi Haske M, Muhammadu Kalami sunan shi. Haske M ake ce mishi, kullum ina ganin shi a tele da wata ƴar uwata yalla sunanta tana zuwa wurin shi. Nace ina ganin ku a tele kuna zuwa kuna harka waka. Nace a wurin wannan naku nake sa in je in gani. Nace abin ni dai na burge ni ta kai ni haka dai ina zuwa dai ina leka ba san ma tahiyata ke da inda Allah dai ce zaka ci abinci sai kai shi a hankali a hankali. Wata ra yace ke ba kuwa biki zan waki waka. Nace waka iyawa ne. Yace haka nan ma zo a gwada ai kuwa da yake koyo ki zo ki waka. Sai nayi wata ya gwada mini wani kidi in yi waka sama. Sai nayi me suna kamar matso kaga taku na Rashida wanda waka ita ce na fara yi.
Kenan dai ta da waka soyayya.
Waka soyayya da ita na yi fara. Har suka so su sa mini Rashida taku kamar Rashida taku ce. To yanzu dai da na koma waka siyasa sai na bar wannan sunan na harka waka. Wai sunan waka da aka sa mini na soyayya sai na koma Rashida alfaharin waka.
To kuma daga nan waso kuma sai yaya akai halki kamar waka?
To wallahi daga nan dai a hankali yana sa ni amshi. Duk wanda yazo yace ga bakuwata ita za ta yi mana amshi. Ya riga ce kai ki tsoro waka ita. Anan dai na fara gaskiya shi ya fara koya mini yanda ake preserve. Ina amshi kai shi ma muke waƙoƙin soyayya da shi muka yi album daga Allah. Muka yi hada film mun yi jinni. Mun yi san maso wani, mun yi Malika da Khalifa, mun yi harkokin film.
Harkokin fina-finai.
Fina-finai. Muna harkokin fina-finai mun yi su wannan namu ne na kamfaninmu. Kuma duk wanda ya zo ina mishi amshi dai haka na kware daga amshin waka. Haka na koyi yanda yana hana fara ta ta kaina.
To da kika fara taki ta kanki, ke kike rubutawa da kanki, ke kirera kayanki ko koya ne?
Akwai wanda nake rubuta da kaina, amma duk yawanci waƙoƙin tare da ubannin gidana muke yi. Duk yawanci wata ran din ni ban da madama sai in ce ina son fuska haka kaza ina sa ayi min waka. Kuma amma wasu ni nake rubuta kayana musamman ma na soyayya. Na harkar siyasa sarai ana kama mini sama. Wasu ma yi mini ne ake yi waƙoƙin siyasa.
To daga nan kamar su waƙoƙin kamar da na kina yin na nanaye da na soyayya ko kuma a'a?
Duka ina yin waƙoƙin nanaye har da na talla haka na kamfanin naka da na siyasa. Duka kowane yi nake yi a yanzu. Amma ni har kamar siyasar na hiba ƙarhi, amma kuma kowane ƙin bambari ba ina nan ina yi.
To kamar da yaushe ne kika koma waƙar siyasa?
Waƙar siyasa gaskiya ƙarhinta a zamanin shugaban ƙasa Bazoum Muhammad da na bi shi muka kamfai. Anan ne dai na goge biska harkar waka siyasa. Nake bin shi tun 2018. Anan ne dai harkar waka siyasa na ba ta ƙarhi har zuwa yanzu. Dai ƙarhi na akan harkar waƙoƙin siyasa ne.
To kamar ita waka ta siyasa, akwai wani da ya dora ki akan hanya ko kuma a ke ce kawai kika shirya abinki?
Wallahi kawai ni ce na shirya abuna na yi. Kuma da zamanin ada nayi waƙoƙin Muhammad Isu Sabdade ban ba su ƙarfi ba sosai saboda ban saba ba da siyasa ƙwarai
a lokacin
can zamanin. Eh, saba ne ban ƙware ba. Nayi mishi waka sai ban ba ba abin dandalin ya hirin jayata. Saboda harkar dandalin na ya hirin jayata, harkar fina-finai sai hirin jayata. Eh, yanzu dai ne zamanin Bazoum Muhammad sosai yanzu dai. Kawai na ƙware bisa harkar waƙoƙin siyasa ni na hishin daɗi ma a ce in yi su.
To kamar kina iya gaya mana waƙoƙi wancan na soyayya kamar guda nawa kika yi ko kuma wacce ce kuma bakan da me yake?
To waƙoƙin siyasa gaskiya wai waƙoƙin soyayya wallahi ni ban san ba iya adadin su saboda tare da Madu ne muke. Madu Haske M tare da shi ne muke waƙoƙin soyayya tunda kamfanin shi ne. Kullun shi tare da ni da shi ne muke. Duk yawanci kuma wasu in sun zo amshi ne nake musu waƙoƙi. In nace muke akwai 200 ma a aje na soyayya ba a ce a'a. Saboda studio nashi ne ko da yaushe yana da yancin kuma yana da dama. Lokacin nan ba wani aiki sosai bake da kai kawai aikin dai shine muka sa gaba harkar waƙoƙin soyayya muna da su sosai. to akwai wanda suka birge ni, akwai wani waka a cikin wani album da muka yi daga Allah ne, wannan waka gaskiya tana birge ni.
Komi ya fara ba makawa daga Allah ne.
Madalla kallabin mawaka jamhuriyar Niger Rashida Alfaharin mawaka. Rufe shirin da batun kiwon lafiya, inda a yau shirin ya karbi bakuncin likita Ni'ima Idris ta babban asibitin da ke birnin tarayya Abuja domin ilmantar da mata akan illar kaciyar mata.
Wannan abun gaskiya ni ban taba zama na kura ido na ga yaya aka yi ba, ko kuma na kalli wanda aka yi ma, dan abun yana tayar da hankali. Amma dai su ma masu da muka bincika wai suna yi ne don a kare ɗaya mace daga zama tana san namiji ko wani abu haka, ko kuma a tsare mutuncin gidan saboda kar ta kota ne maza ko wani abu. Amma gaskiya a hotuna da muka gani abun tashin hankali ne, ba shi take gani. Kuma wa'inda aka yi ma din gaskiya akan takaita musu rayuwarsu a matsayin su na mata, kuma musamman haƙƙin su na ƴan adam na rayuwa na jin daɗi da kuma zama cikakkun mutane. Yakan sa ire-iren wa'inda aka yi ma din da wayansu su zama na suna jin tsoron aure ma, musamman wa'inda ba a yi din sai gab da yarinya ta cika mace, wai ana jin tsoro kada ta fita a lalata ta.
Sunana Rashida. Abinda na sani dangane da kaciyar mata shine a da ana ma mata saboda ba a son su dinga bin maza, amma dai ban san yana da wani muhimmanci ba, saboda da yawa wa'anda na sani ma da aka yi wa kaciyar na san cewa ba sa zama waje daya, ba sa ji. Ban tabbatar da cewa akwai wani muhimmanci da ke tare da shi ba, yayi affecting waɗansu a zamantakewar aurensu saboda wannan kaciyar da aka yi musu ya rage musu jin daɗi a zaman aure. Amma dai waɗanda na sani da aka yi wa gaskiya banga yayi wani tasiri a kansu ba, amma yanzu na san dai gaskiya an daina, yanzu an fara wayar da mutane akan illolin yi wa mata.
Wannan mako sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa, inda za mu haska fitila kan ci gaban da mata ke badawa a harkokin aikin gwamnati a kasar Kamaru, da kuma wannan batu na neman kaso 35 cikin 100 da mata ke nema a Najeriya, sai kuma batun kiwon lafiya da ya shafi mata. Kada ku bari a baku labari kamar kullum, ke ma uwar gida za ki iya kasancewa a cikin wannan shirin. Idan kina da sha'awa sai ki aiko da saƙo zuwa ga sashen Hausa na muryar Amurka. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Hawwa Umar da Madina Dauda a birnin tarayya Abuja, Hawwa Abdul Karim a kasar Ghana, Tamar Abari a Damagaram jamhuriyar Niger da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin da wannan makon. A madadinsu duka, ni Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.